Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 13 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim dauke da kanan labarai.
To Amina, jami'ai a kasar Ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asubahin yau dinnan Lahadi, bayan da Russia ta cilla makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa. Burtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajensu ga 'yan Ukraine da suka gudu saboda mamayar da Russia ta yi a wani ƙoƙari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar 'yan gudun hijira. Sannan wani hadarin jirgin sama a kudu maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 60 jiya.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, ta buƙaci kwamitin bincike na NSAS da ya gabatar mata da Abba Kyari, tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT, bisa tuhume-tuhumen ɓatan wasu mutane uku. Sannan za ku ji yadda mata suka mamaye harabar majalisar dokokin Najeriya domin matsa lamba ga 'yan majalisar da su shigar da wasu buƙatun su biyar cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. A can Ghana kuma, wasu al'ummomi sun koka bisa matsalar tsadar rayuwa da suke fuskanta a ƙasar. Daga bisani kuma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, jami'ai a kasar Ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asubahin yau dinnan Lahadi, bayan da Russia ta cilla makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa a wani sansanin soji a yammacin kasar Ukraine daura da iyakarta da Poland. Dakarun NATO da ke Poland na a tazarar kilomita 25 ne kawai daga wurin. Sansanin sojin, wanda bai da nisa daga Lviv, shine wurin da NATO ke atisaye da sojojin Ukraine, kuma shine inda ƙwararrun sojoji daga ƙasashen yamma ke bada horarwa. Sojojin Russia sun yi ta barin wuta akan birane a fadin Ukraine jiya Asabar da bindigogin atilare da kuma hare-haren jiragen sama. An kashe farar hula 7 ciki da wani yaro jiya Asabar din a wani wurin da aka ware don harkokin jinƙai, lokacin da Russia ta kai hari kan wata tawaga wanda ya tilasta ma farar hulan dawowa, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar Ukraine. Burtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajensu ga 'yan Ukraine da suka gudu saboda mamayar da Russia ta yi a wani ƙoƙari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Sabon shirin mai suna gidaje don 'yan Ukraine zai baiwa 'yan gudun hijirar su iya zuwa Burtaniya ko da kuwa ba su da dangi a can, a cewar gwamnati a yau dinnan Lahadi. Burtaniya za ta biya fan 350 a wata ga duk wanda zai iya baiwa 'yan gudun hijira mafaka na akalla tsawon watanni 6. Prime Minister Boris Johnson na so ya nuna cewa Burtaniya na jagoranci a duniya wajen ɗaukar matakai game da mamayar Ukraine da Russia ta yi, wanda ita kuma Russia ke kira aikin soji na musamman. To amma gwamnatin Burtaniya din na fuskantar suka saboda jinkiri wajen karɓar 'yan gudun hijira. Wani hadarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 60, a cewar kamfanin jirgin ƙasa na gwamnati da kuma majiyoyi a ƙasar a jiya Asabar. zuwa yanzu mutane 61 ne suka mutu ciki da yara da mata baya ga mutane 52 da suka ji raunuka waɗanda tuni aka kwashe su abinda Mark Mayonga Ndambo babban jami'i a kamfanin jirgin ƙasa din na SNCC ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan kafafen yada labarai na kasar ma sun ruwaito gwamnan lardin Fifi Masuka na cewa mutane 60 sun mutu jirgin na fasinja ne wanda ke jigilar ɗaruruwan waɗanda Mayonga ya kira masu guje ma bala'o'i ko da yake an hana yin hakan
Madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu kwamitin da ke binciken zarge-zargen cin zalin ƴan sanda biyu bayan zanga-zangar ƴansas a Najeriya ya buƙaci hukumar yaki da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA da ya gabatar masa da Abba Kyari tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT bisa tuhume-tuhumen batun wasu mutane uku daga Abuja ga rahoton mai na kaina
Mr. John Martins wakilin shugaban kwamitin bincike kan cin zalin ƴan sanda biyo bayan zanga-zangar ƴansas kenan yayin zaman kwamitin a nan Abuja inda yake neman hukumar yaki da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta gabatar musu da tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT DCP Abba Kyari GB Talata idan Allah ya kai mu don amsa tuhume-tuhumen da ake mai akan ɓacewar wasu mutane guda uku kwamitin kazalika ya kuma nemi sabon komandan rundunar ta IRT Tunde Disu da yi abin da ya kamata wajen tabbatar da lalle lalle an gurfanar da Abba Kyarin a gaban sa Shugaban kwamitin binciken ya ce bayanan ɗan sanda Abba Kyari a gaban kwamitin nasa ya zama tilas kasancewar masu korafin sun ambaci sunan shi Abba Kyarin wanda ya yi musu alƙawarin zai tuntuɓe su dangane da wasu ƴan uwansu guda uku da jami'an Abba Kyarin suka kama su amma har yau shiru ba labari masu korafin sun gaya wa kwamitin binciken cewa a shekara ta 2019 ne jami'an IRT ƙarƙashin jagorancin DCP Abba Kyari suka cafke ƴan uwansu guda uku wato dan Juma Yakubu, Ibrahim Daniel da Choji Dong a jihohin Adamawa, Gombe da Plateau. Yau shekaru hudu kenan ba su ba labarin su. Kwamitin binciken kazalika ya kuma nemi rundunar ƴan sanda da ta kawo masa wasu jami'an ƴan sanda guda uku da su ma ake zargin su da cin zali da kuma danna haƙƙin bil'adama. Lauyan rundunar ƴan sandan Najeriya kenan Mr. James Idachaba ke gaya wa kwamitin cewar har sashen binciken manyan laifuka wato Force CID ya je don nemo bayanai akan waɗanda ake neman amma bai samu bayanai akan su ba yace yanzu da yake an riga an rusa rundunar ta IRT bai san ko a ina ake tsare da waɗannan mutane ba don bai samu takamaiman bayani dangane da a inda suke ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a Jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Amina, makamai masu linzami kimanin 12 ne suka fado kan birnin Irbil na arewacin Iraki a yau dinnan Lahadi, daura da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka, a cewar jami'an tsaro a Iraki. Wani jami'in tsaron Amurka ya ce an cillo makamai masu linzamin ne daga ƙasar Iran makwabciya, ba a dai bayar da rahoton samun rauni ba. Jami'ai a Iraki da Amurka sun yi mabambantan bayanai game da harin da kuma barnar da ya yi. Jami'in Amurka na biyu ya ce babu wata barna da harin ya haddasa a wani ginin gwamnatin Amurka kuma babu wata alamar cewa ƙaramin ofishin jakadancin Amurka din ne aka auna wanda sabo ne kuma ba a ma shiga ba tukunna. Lauk Gafari, shugaban sashen yaɗa labarai na Kurdistan, ya ce babu ɗaya daga cikin makaman da ya taɓa ginin gwamnatin Amurka, to amma makaman sun shafi wasu wurare a kewayen ginin. A wani bayani na musamman ga muryar Amurka, gwamnan Irbil ya ce harin da aka kai Irbil ɗin headquarter Kurdistan ya yi lahani ga gidan talabijin na TBK24 da wasu wurare. Hukumomin lafiya a China sun ba da rahoton kamar mutane kusan 3,400 da cutar corona a yau dinnan Lahadi, wanda ya ruɓanya na jiya, wanda hakan ya sa alatilas aka kafa dokar kulle a wuraren da abin ya fi muni, yayin da ƙasar ke fama da ɓarkewar cutar mafi muni cikin shekaru biyu. Yaduwar cutar a ƙasa baki ɗaya ta sa hukumomi sun rufe makarantu a Shanghai da kuma kafa dokar kulle a birane da dama a arewa maso gabashin ƙasar, yayin da wasu larduna kusan 19 ke yaƙi da nau'ukan Omicron da Delta da ke ta yaɗo. China, inda aka fara gano cutar zuwa ƙarshen shekarar 2019, ta ci gaba da kafa tsauraran dokokin daƙile yaduwar COVID da suka hada da gaggauta kafa dokar kulle da takaita tafiye-tafiye da kuma gagarumin aikin gwaje-gwaje a duk inda aka ga ɓarkewar cutar. A wani fili na wata makaranta da ke tsakiyar birnin Mumbai na ƙasar India, ɗan rajin kare muhalli George Remedios tare da wasu masu taimaka masa biyu sun yi kaftu suka shuka itatuwa masu haifar da kayan marmari, wanda ya zama tamkar kurmin 'ya'yan itatuwa na ci wanda ke zagaye da dogayen gine-gine. Wannan karan na ɗan kawo itatuwa masu 'ya'ya na marmari da wasu itatuwa masu furanni kalilan da za su janyo tsuntsaye da ƙwari masu yaɗa iri da dai sauransu, waɗanda za su zama ƙari kan irin abubuwan da ake nomawa a nan, a cewar Remedios, wanda ya ƙirƙiro ƙungiyarsa mai suna The Turning Tide.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zangar mata a Majalisar Dokokin Najeriya kan shigar da bukatunsu cikin kundin tsarin mulkin kasar da matakin 'yan majalisar na ƙin amincewa da bukatar shugaban Najeriya ta shafi sashen 84 a dokar zaben kasar da fafutukan da matasan kasar ke yi ta lallai sai dattawa sun ba su madafin iko na ci gaba da jan hankalin manazarta da ke sharhi a fagen siyasar Najeriya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
A baya-bayan nan dai kungiyoyin mata daban-daban ne suka mamaye harabar Majalisar Dokokin Najeriya domin matsalamba ga 'yan majalisar su shigar da wasu bukatunsu biyar cikin kundin tsarin mulkin kasar, waɗanda suka hada da kashi 35 cikin 100 na mukamman mulki da kuma na jam'iyyun siyasa da ba da damar zama ɗan ƙasa ga baƙo ɗan ƙasar waje da ke auren 'yan Najeriya, da kuma wajabta cewa duk matar da ke auren ɗan jihar da ba jiharta ta haihuwa ba lalle tana da 'yancin tsayawa takara a jiharsa. Sai dai manazarta na ci gaba da tsokaci a kan waɗannan batutuwa.
Idan ka ce za ka warewa mata wasu kujeru, matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a warewa mata, waɗanne ne za a barwa maza, ko kuma a bar su na buduka. Matsala ta biyu, idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya, take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan ƙaramar hukumar, shikenan wannan ƙaramar hukumar ta yi asarar kujerarta? Ko kuma a'a, in an rasa namiji ya hau to ba dama, indai aka sa tsarin mulki shikenan ba dama. Kaga a dalilin haka bai kamata kenan ka sa tsarin mulki ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa kenan masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, shi kuwa ana sa bangaren tsohon wakili a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Nasiru Garba Danci, bayyana ra'ayinsa yi akan matakin watsin da 'yan majalisar dattawan Najeriya suka yi da bukatar shugaba Buhari ta cire sashi na 84 na dokar zaɓe da ke tilastawa masu riƙe da mukaman siyasa su yi murabus muddin za su shiga takarar zaɓe.
Dama su ma 'yan majalisar suna da tasu bukata. Ai, wannan ya yi daidai da bukatar su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata su sauka daga office. Idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki, to akwai matsala su ma dalilin da yasa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba za su yi ba
kenan ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suka wasu ma kenan
sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da daman makin da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo bukatun mu in dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce kasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali amma matsalar ita ce ba ma aiki da su
hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da matasan Najeriya ke cewa lokaci yayi da dattawan kasar ya kamata su ba su damar kama madafin ikon kasar amma Comrade Said Bello wani dan siyasa a Kano na cewa
matasa suna da bukatar su san menene ma siyasa tukuna kuma su san akan hujjar me ma ake yin siyasa su san darajar al'ummar da za su zabe su su san darajar kasar su da su da za su mulka amma ni kaman mulki na kasa ban amince da matashi a bashi ba yanzu saboda rigimar da take kasa ta Najeriya yanzu ba ta matashi bace rigima ce wacce ta fi karfin matashi na farko dai kaga akwai rashin tsaro a kasan nan idan ba jajirtacce aka samu ba wanda zai kalli kasar ya tabbatar da cewa ya kawo karshen wannan abin da ake yi to akwai matsala
duka waɗannan batutuwa na da alaka ta kudda-kudda shirye-shiryen babban zaben Najeriya da za a yi baki wadda tuni hukumar zaben kasar ta fitar da jadawalin gudanar da shi Mahmud Ibrahim Kwari miliyar Amurka daga Kano Nigeria
madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton Wasu al'umman arewacin Najeriya masu zama Ghana sun koka bisa matsalar tsadar rayuwa da suke fuskanta a kasar abinda suka ce na tasiri sosai bisa kudaden da suke turawa iyalansu a Najeriya wakilinmu Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana
Al'umman arewacin tarayyar Najeriya masu zama a Ghana na daga cikin waɗanda sun ka samu kansu cikin halin kuncin rayuwa tun bayan da an kai ƙarin farashin man fetur abinda ya haddasa tsadan kayan masarufi da ma uwa uba kayan abinci daga nan birnin Kumasi da wasu Hausawa ke mata kallon wani yanki ne a tarayyar Najeriya saboda bunƙasar harshen Hausa da ma wasu al'adun malam Bahaushe an samu wasu Hausawan dake kokawa bisa matsalan tsadan rayuwa abinda suka ce Allah subhanahu wata'ala kadai ne zai iso da manzon sauki na dai tattauna da wasu Hausawan arewacin tarayyar Najeriya din ga dai halin da suke ciki na tsadar rayuwa musamman na abinci wanda ke tasiri akan kudaden da suke tura wa iyalansu a Najeriya
Allah sani mai nama kuma ina sayar da nama a birnin Kumashi Ghana komai yanzu ya min tsada ne bangaren mai ya kare kudi bangaren adaidaita bangaren lori komai zaka hawa yanzu ya zanna kudi ne ba abin da muke samu sauki a wurin sa a ta bangaren na murin kwanan mu ma nan ma ya kare mana kudi binci ne nene komai ya saki gaskiya saboda Allah ba kaman da ba yanzu ko to zaka sai ka sai to 5 cd misali da ko ka asian don 3 cd ya ishe ka yanzu ko ka sai na 5 cd kwatun kwatun 400 naira kenan kudin Najeriya to yanzu ko ina ba zaka samu wannan ba yanzu ka sai to da nama an hada maka kaji an hada ma can cd
sunana Muhammad Jamila Aliyu na fito daga jihar Kano karamar hukumar Gaya ni na kawo kaptanai ne da huluna da daradara da sauran kayayyaki daga Kano kenan zuwa nan Kumasi muna sayan abinci kaman na 5 cd 6 cd yanzu ya kasance kusan 8 cd sannan zaka koshi
ha wani abinci kenan
yawa to far da rayi ne dai ko banku ko sakwara ko kuma dai wake ko in ko kone da kosai kuma zaka saya zaka hada 3 cd 4 cd kware ko fanin da muna saya 3 cd yanzu iya sayan sa 4 cd ne wanda muna saya 4 cd yanzu 5 cd ne kwatan kwatin naira na Najeriya 5 cd zai kama 430 ne
masana sun alakanta tsadar rayuwa musamman abinci a Ghana bisa rashin maida hankali gurin samar da abinci cikin gida tare da hauhawan farashin man fetur sai dai kuma yakin Russia da Ukraine yayi tasiri sosai inji Malam Najib Ibn Hassan masanin tattalin arziki
duk lokacin da aka kara mai to kuma ya karu saboda lorin zai ruka abinci kauye kawo cin gari ya kara kudin shi wanda kuma ya kawo abincin gari ma shi ma zai kara misali shinkafa kusan duka ana fitowa shi ne daga waje bal wanda muke yi gida an samu wani tangarda shi ne an samu wanda suke fitowa su sai na gida su kuma dora cikin katakun nan waje a sai cikin nan waje idan ka sai abincin waje mai tsada an kawo gida kuma zai tsada haka kuma shigurin shigo da abincin kuma akwai custom masu karban abin ga haraji ta bakin shigowa kasa za su karbi kudi sun abin da faru ga Russia da Ukraine tabbas za mu samu cikas wurin batun wheat na yin fano da wasu abubuwa
a nasa jawabi kuwa jami'in gudanarwa ta musamman a fadar mataimakin shugaban kasan Ghana Alhaji Ali Suraj ya tabbatar da matsala da ake fuskanta na tsadar rayuwa a Ghana amma kuwa ce waye gonacinsa Nana ta iya kokari domin ganin ta shawo kan wannan matsala.
Yau ka duba abin da ke gudana cikin duniya na tsakanin Russia da Ukraine. In ka duba yana taba lafiyar mutanen Afirka. Balle mu karamin gari da bamu da karfi. Karfin mu dabara ne. Amma Allah ya so ya yarda gwamnatin mu ta Ghana a karkashin jagoranci Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo wanda mataimake shi musulmi ne. Yana iya kokari shi yanda zai yi ya bar mutanen su ma su samu sauki cikin lamarin ko da yake jarabta ya zo. Amma yana kokari kar wannan jarabtar nan ya cinye mutanen mu na kasa. At least yayi taimaka da mutane. Mu ma muna da wani dabara wato planting for food and job. Daga wannan planting for food and job na harka ne na manoma wanda Allah ya bamu mu ma. Muna iya taimaka musu yanda za a yi lamarin su ya ci gaba.
Sai dai kuwa hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta bayyana cewa hawan farashin kaya ya tashi daga kashi 13.9 a watan Janairu zuwa kashi 15.7 a watan Fabrairu. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Hamza Adam kenan. Yanzu kuma sai shirinmu na matasa a duniyar gizo da wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ke shirya mana.
Social media duniyar matasa. Miyada alkhairi karmiyada zamba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko yaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagora idan ana biye da shirin da ya gabata. Amin duba kafar manhajar sada zumunta ta TikTok da yanda ta samu karbuwa a kasashe da dama ciki har da Najeriya, musamman ma arewacin kasar, inda mutane suka raja'a waje amfani da manhajar da ke neman rage tasirin sauran manhajoji da suka yi fice. Wani abin mamaki shine yanda matan arewa, musamman matan aure, suka zubar da al'adar su da da'ar su wajen yada fitsarin ce da bayyana tsiraicin su wai duk dan nishadi. To a yau shirin zai duba yanda manhajar ta yi tasiri a zukatan matan aure na arewa da ma 'yan mata da kuma illar da hakan ke da shi. Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu kwararriya ce da ke ba da shawarwari kan aure da zamantakewa.
Magana dai ta wannan manhajar TikTok da ake yi ta kai wani hali da zai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin muninta ya kai ka ga matar aure ta ci kwalliya, ta saka matsatsin kaya, ta hau TikTok tana tara yare da waƙe-waƙe. Abin takeicin ma ta manta cewa shi TikTok wani kafaci ta social media wanda duk abin da ka yada shi akai zai tafi ko ina a duniya. Sannan duk abin da ya hau social media wani abu ne mai zama a duniya dindindin. Domin ko da kin cire daga baya babu mamaki wani ya riga ya downloading ko kuma wasu. So kin ga wannan abin ba zai taɓa guguwa ba. Kuma sukan manta cewa bayyana adonsu da kwalliyansu ga mazan da ba haramin su ba haramin ne. Uwa uba kuma gashi an bar siffofin jiki wanda ya kamata a killace su a buɗe. Abin takeicin shine na karar sa fahimta. Shin da yardan mazan su suke yi ko kuwa a'a suna yi ne a ɓoye ba tare da mazan su sani ba?
Ko matan na samun goyon bayan mazajensu idan suka yada bidiyoyinsu ta kafar sada zumunta irin su TikTok? Nazifi Abdullahi wani magidanci ne da shirin ya samu jin ra'ayinsa. Da ko shin yana barin matansa su shiga har ma su yada bidiyoyinsu ta kafar?
A'a, ba su ya ba sa shiga. Dalili ko saboda yanayin yin abubuwan da suke gudana a TikTok, to duk wata mace ta kirki bai kamata ta shiga TikTok ba, sai dai akwai wani abubuwa daban. Shi TikTok kamar wata duniya ce wacce take dauke da wasu mutane daban-daban. Baran mace su ba ita kanta kafa sada zumuntar wata irin duniya ce. Za ki ga samu akwai mutane da dama da suke TikTok suke yin abubuwa, suke koyar da ko kalmomi irin na Larabci ko kuma Turanci ko kuma su sayar da wasu kayayyaki. Amma mafi akasari da bai fi rinjaye a mata sun fi tallata jikinsu, sun fi kuma yin badala da wasu abubuwa marasa daɗin gani a TikTok. To kin ga kuwa a matsayin kisa matar aure ko kuma a kanwa ko ƴar mutunci, to ina ganin lallai bai dace a ce sun TikTok ta irin wannan abu na din ba. In kuma ya zama dalle wajibi sai kin yi, to zaki iya yin irin wannan. Dan a cikin TikTok din ma zaki samu wani lokaci waɗansu sun sako hijabi suna wasu abubuwa, amma suke suna complain dan na sa hijabi ne ba za ku min like ba, ba za ku min comment ba, dan na sa hijabi ko wasu abubuwa makamantan irin wannan. To kin ga ma'ana kenan, zamu iya cewa shi TikTok din nan kamar mafi rinjayen mutane suke TikTok. To mafi akasari mafi yawancinsu to mutanen da ake ganin cewa tambaɗaɗɗu ne. Shi yasa ni nake ra'ayin cewa gaskiya ni yarjejeniya ba za su yi TikTok ba, amma in sun matsa za su yi to sai su shi ta inda ya dace. Inda ya dace ko shi ne tarnata abubuwansu kuma su yi abubuwa masu kyau. Shi ma tana ɗin ai kamar kwalba ce take empty, wanda kai ne zaka zuba abin da yake da bukata a ciki. In ka gada ka zuba ruwa, in ka zuba ka zuba kuma giya. To saboda haka abin da ka saka a ciki shi zai yi kyau. Amma mafi yawa ne Hajji Shamsiya akasari ne kaso 99 abin da suke a TikTok ɗin abu ne wanda gaskiya ba kyau ba.
Ita ma Rabi'atu Umar da ke zama matar aure ta yi ƙari da cewa,
ina magana akan TikTok, ba zan ce ba na TikTok, ina yin TikTok amma ba na posting, kawai ina shiga na yi kallo. A da yanda TikTok aka ɗauko shi ana wa'azi ana abubuwa abin da ya dace, amma yanzu TikTok ya zama ƴan iska sun fi shiga a TikTok. Akwai ƴan Daudu, akwai bokaye, babu kala abubuwan da ba a yi a TikTok. Yanzu masu abubuwan da ake yi na gari an daina yi. So ne a gurina ba zan iya ba da wata ƴar uwa ta shawara wadda za ta shigo TikTok ta yi abubuwa da yawa.
Ayye cewa zamani ne ya kawo mu lokacin da duniya ke tafin hannunmu, da har yake sa wasu na shagala wajen mance al'ada da zubar da mutunci. Ga Umul Khairi da ƙarin bayani kan illolin da yaɗa bidiyoyin fitsaranci da bayyana tsiraicin da mata ke yi ta kafafen sada zumunta yake haifarwa.
Babban illa ce domin a ga mace ko da ba ta da aure ma a kafar yaɗa zumunta ta fito da tsiraicin jikinta tana raye-raye da waƙe-waƙe. Ya saba wa addininmu, ya saba wa al'adarmu, kuma ya saba wa mutuntaka da daraja ta kai. Balle ga matar aure ta ci amanar aurenta, ta wulaƙantar da darajanta da na ƴaƴanta. Domin babu wani ɗa da zai so a ce wanda mahaifiyarsa ce take wannan abubuwa na baɗala a kafar sada zumunta. Kuma dole aure zai iya mutuwa saboda kasancewar ita mace tubali ce ta tarbiya. An san ta da sanin ya kamata da kare mutuncin kai da daraja. Kin ga kuskure ne babba a ce matar aure wacce take uwa ko take shirin zama uwa ita ce mai yaɗa tsiraicinta duniya suna gani. Idan tana buƙatar ta yi rawa ko ta yi nishaɗi za ta iya yi mijinta ɗaki daga shi sai ita. Hakika duk namijin da ya san ciwon kansa ba zai ɗauki wannan ba. So maybe ba mamaki shi yasa hakan yake zame musu dalilin mutumcin aure. Kuma ko ga budurwa ce ma in dai har akwai mutunci da kame kai to ba za ta shiga wannan raye-raye da banza da hofi na Facebook ba, musamman kasancewar wasu waƙoƙin ma dama ba tsace kai tsaye.
Kuma sauraro iya abin da ya sau ake na a cikin shirin na wannan lokaci, sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi, mu sake haduwa a shiri na gaba.
To madalla, kafin mu karkarar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai.
Jami'ai a kasar Ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asubahin yau dinnan Lahadi, bayan da Rasha ta cilla makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa a wani sansanin soji a yammacin kasar Ukraine daura da iyakarta da Poland. Dakarun NATO da ke Poland na a tazarar kilomita 25 ne kawai daga wurin. Sansanin sojin wanda bai da nisa daga Lviv shine wurin da NATO ke atisaye da sojojin Ukraine, kuma shine inda kwararrun sojoji daga kasashen yamma ke bada horarwa. Birtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajensu ga 'yan Ukraine da suka gudu saboda mamayar da Rasha ta yi a wani kokari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Sabon shirin mai suna gidaje don 'yan Ukraine zai baiwa 'yan gudun hijirar su iya zuwa Birtaniya ko da kuwa ba su da dangi a can, a cewar gwamnati a yau dinnan Lahadi. Birtaniya za ta biya fan 350 a wata ga duk wanda zai iya baiwa 'yan gudun hijira mafaka na akalla tsawon watanni 6.
To masu saurare baki daya, a nan ne za mu ta sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatarwa, da Leonard Woodlull wanda ya bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau Mr. Nick Ivanov, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku a kasance lafiya.